يا الله يا الله نهكا الله نكينا نرقى بروتكا تهتم ويبا كوجمها تنبياني كدا كوجمها تنبياني كدا.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri, kuma fata iyali na lafiya. Batun tallafin da gwamnatin tarayya ta raba wa gwamnonin jihohi da nufin rage radadin janye tallafin man fetur da ya jefa talakawan kasar cikin halin kakanuka yi na ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suka ɗauki hankalin 'yan Najeriya. To ko mata kalilan da ke cikin gwamnati a matakai daban-daban za su iya taka wata rawa mai ma'ana da za ta taimaka wa iyali a wannan yanayin? Tambayar kenan da shirin domin iyali ya yi wa uwar gida Talatu Levi Barka Hassan da ake wa lakabi da Hajiya Aya da kuma Hajiya Safiya Ahmadu Manu, inda Hajiya Aya ta fara da bayyana cewa
maganar gaskiya ita ce cewa in suka shiga siyasa suna mantuwa da ƴan uwansu mata. Amma da matan da ke siyasa, ƴan majalisa, kwamishinoni, kaman Ajos da Adamawa, na san cewa mata su ne deputy governors. Kai ko matsayin kansila mace take a wannan siyasa, inda za su fito zahiri su taimaki ƴan uwansu mata da wannan rabon da za a ce na palliative, ina tabbatar miki da iyali da yawa za su ƙara akan wannan abu. Yanzu mun kira muke ga mata, ciwon mace na ƴa mace ce su taimaka su ga matsayin da Allah ya kai su, su jibi ƴan uwansu mata a society. Don in kika lura a society, 80% da mata suna cikin wahala. Inda a ce ƴan uwan mata da ke cikin siyasa za su taka rawar gani, su sa baki su nuna cewa eh, wannan tallafi na palliative da za a bada. Da matan gwamnoni ma in fact, ana office ɗin first lady a kowace state. Kuma matan nan su suka tsaya tsayin daka lokacin zaɓe. Mata na da alƙawari ko zuwa kika yi rumfar zaɓe kika duba, za ki ga mata kusan 80% mata ne akan layi. Matan gwamnonin nan na kiran su, suna mitin da su, suna abubuwa da dama da su. Amma lokacin samu kuma sai a watsar da su gefe ɗaya. Da za su taimaka yadda suka riƙa kiran matan nan, suna mitin da su, suka ba su kuru'unsu. Wannan palliative da za a bada da matan nan za su fito yadda su bada wannan palliative yadda aka ba su goyon baya da farko. Ina tabbatar miki da palliative din nan zai je ko ina cikin armashi.
To Hajiya,
amma ba a tuna da kalle da suka yi ba lokacin zabe, ba a kula da su ba yadda ya kamata. Gaskiya ba a yi ma mata adalci ba.
To Hajiya Safiya, yaya kike gani a zahirance za a iya daukan wannan matakin har matan nan su sa ba mata kadai ba a amfana a matsayin iyali baki daya?
To ni kin san na ce su waɗanda aka zaɓa, kamar yadda ta faɗa da cewa matan gwamnoni da matan majalisai da matan da wajen dattawa, matayensu dukkansu lokacin da za a yi zaɓe sun bi ward, sun bi local government, sun bi duk inda ya kamata su bi. Sun yi ma mazajensu campaign. So, kamar yadda suka san lungu-lungun nan da ward din nan na talaka lokacin da suna neman zaɓen shi, lokacin da suna son talaka ya zaɓe su. Haka nan idan za a bi ward da lungu-lungun nan da local government as a bi su mata, a nemi shuwagabannin mata, domin duk ko'ina a wajajen nan akwai shuwagabannin mata. So in za a nemi shuwagabannin mata a ce to ku ga naku ku raba ma mata ƴan uwanku, ina ganin abun zai yi armashi, kuma abun zai je har fiye da yadda kake tsammani. Domin an ba su, na san za su yi kokari, ko dai ba su raba shi 100% ba, amma za su yi iyakan bakin kokarinsu su raba.
To, zuwa yanzu na san ba za ku rasa samun ƙarin bayani akan matakan da ake ɗauka ko kuma yadda ake rarraba waɗannan kayayyakin masarufi ko kuma aiwatar da wannan shiri na palliative a matsayin jihohi daban-daban haɗi da babban birnin tarayya Abuja. Zuwa yanzu me kuke ji, me kuka gani? Hajiya Aya.
To magana gaskiya mu dai ina nan garin Abuja. Ni ko gishiri ban gani an raba mota ba. Ko gishiri wannan abun banza ba wanda na gani ya samu a garin Abuja. Kuma bayan wannan hira da muka yi da ku, na bi social media, na kira waya, na tambaya kamar garin Jigawa. Abinda suka rika yi sai dai a tare mata gehe guda a kawo dan ba a ma sakkasawa ne da aka kasa a leda. Ana ba da hayi a saka musu shi ta kokowa, ana wawa duk wanda Allah ya ce maka ya samu ya diba ya gudu ya tafi. Aka mai da mata kaman dabbobi, kaman ba mutane ba. Yunwa ta ishi mutane a ƙasa, talauci ya ishi mutane, wasu matan ba su da amsa su ba ƴaƴansu. In ma an ka musu ƴan buhunan palliative din, maimakon a ba kaman da sai magana shugabannin mata a ward a ce gashi ki raba ma mata, sai dai a kawo a jin ya sauke kasa. Mata kuma su bi suna ta kokowa, suna wanda Allah ya sa ta samu ta tafi, wanda bata samu ba shi kenan. Garin Kano da kira har so biyu ba wanda ta ce mai ita ta ga inda aka raba wani kayan palliative. Garin Katsina na kira an ce mani matan gwamna aka ba mu tana nuna shirin raba, amma har yau da nake hira da ke ni ban ga inda aka raba mu wani palliative ba. Magana gaskiya. To palliative din ajewa za su yi sai wani campaign din za a raba shi, koko wani shiri suke na musamman kan raba palliative din. Mu dai muna nan muna bibiya, mun sa ido muna kallo.
To a matsayin ku waɗansu daga cikin ku suna sana'a Hajiya Aya, ta dalilin sana'a kika samu wannan suna Hajiya Aya. To Hajiya Safiya, a cikin wannan yanayin da ake a Najeriya, wace shawara za ku ba iyaye mata musamman da za ta iya zama da taimako a gare su na rage raɗaɗin wannan talauci da ake fama da shi a ƙasa sakamakon janye wannan tallafin man fetur? A zahirance akwai wani abin da mata za su iya yi na taimakawa gidajensu misali?
To gaskiya magana shine din a samu mata su yi sana'a, tana da kyau, domin idan mace ba ta da sana'a yi, to gaskiya komi take da shi ragagge ne. Amma kin ga in kobo kobo na shigo ma mace ko da nawa ne, komin kankanta shi ya yi babu. Ko ma kina aiki kina karban albashi, dan baki da wata sana'a yi, gaskiya kankan samun ki karami ne, saboda albashin nan ba isanka zai ba. Ana biyan ka albashin nan kwana nawa ya kare?
To ai Hajiya, galibin matan ma ba sa da aiki, ba ma'aikatan gwamnati ko kuma na kamfanoni ba ne.
So sana'a dai ko kaka take a rinka dan kukkullawa, domin ni na san akwai wa'ensu da suka yi kukkulla hancin ligidi da kukkulla 'yan sana'a 'yan kaɗan-kaɗan, kuma tana biyan bukata. So ko da kuka ce kuɗewa daudawa ba abin kunya ba ne mace ta sayar da su. Gaskiyar magana, in kuma kina inda zaki iya ɗaukar ruwa ko ki ake su bakin wuri, wani ya zo ya ce a bashi pure water, amma fa sai in mun ɗauke ta da muhimmanci. So kada mu ga cewa sai babbar sana'a za mu iya yi, ko ƙarama ce ko min ƙanƙantarta, as long as ɗan kwabo-kwabo na shigo maka, to ya yi babu.
Yawa, to Hajiya Aya, lokacin da ita Hajiya Safiya take wannan bayani na kai hankali na karkara inda na fito, wannan sana'an akwai da dama da mata da zai yiwu da za su so su yi, sai dai fisabilillahi naira 500 sai ta gagari wata, ko 50 ma wata bata maganinta balle ta yi tunanin sana'a.
Gaskiya sana'a kan tana da muhimmanci ga mata, tunda ni ma nan ita nike yi kuma take taimaka mani. Don a matsayina zan nike sana'an nan, ina da akalla ma'aikata guda 10 ƙarƙashina, ina da masu tuka mashin mutum 2, ina da mata mutum 3 da ke zuwa su wanke mana aya da sauran kayan sana'a, sannan ina da sauran da duk rana muke sana'a tare da su. Kuma bayan nan haka ina da mutum 4 da ke zuwa su ɗauki kaya, su saida, su ɗauki riba, su mai domin uwai. To kin ga ina entrepreneur. To da ƴan siyasar mu da matan gwamnonin mu da su kansu gwamnonin da shi kanshi ma shugaban ƙasa, sai a fiddo empowerment na mata. In ka ɗaukaka mace, ka ɗaukaka society.
To sai ku tare mu a shirin kallabi domin jin hira ta musamman kan wannan sana'a ta Hajiya Aya. inda ta bayyana yadda mata masu karamin karfi da ke da sha'awar sana'ar za su iya shiga. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Madam Talatu Levi Barkasan da kuma Hajiya Safiya Manu, sai kuma Dadi Balewa daidai ta sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu.